sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau ranar Juma'a 9 ga watan Yuni shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, farko ga kanin labarai.
Yayin da fadan da ake gwabzawa a Sudan ya shiga mako na 8, bangarori biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin Khartoum. A wani mataki da ba a saba gani ba, wani gungun masu taya alƙali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan ya bar mulki. Korea ta Kudu ta yi sammacin jakadan China da ke kasar a yau Juma'a, tana mai yin Allah wadai da abin da ta kira sukar Korea ta Kudu wanda ba za a iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin Korea ta Kudu da Beijing.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mutane na ci gaba da kokawa game da yadda janye tallafin mai yake ci gaba da haddasa tsadar rayuwa, inda wasu ke cewa ba su taba tunanin za a ƙara kudin man fetur ya kai har naira 500 da wani abu ba a kasar. A wani labarin makamancin wannan, ma manoma a Najeriya na korafin cewa janye tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi tabbas zai shafi noma da harkar noma a kasar, kama daga tsadar sufuri, takin zamani da dai sauransu. Idan muka leƙa jamhuriyar Niger kuma, za a ji wani rahoto kan matakan sasanta jam'iyyun siyasa a kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, a yau ma muna nan tafe da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar mana. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
To jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran. Yayin da fadan da ake gwabzawa a Sudan ya shiga mako na 8, bangarori biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin Khartoum. Yusuf Azat, mai baiwa dakarun kota kwana ta RSF shawara kan harkokin siyasa, ya yi ikirarin cewa mayakansu sun kame babbar majiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar wanda yake Yarmouk kuma tana karkashin kulawar Janar Muhammad Hamdan Dagalo. Ya ce RSF na da mallakar kashi 90% na Khartoum, kuma watakila a yau bayan mun karbe masana'antar soji zai kai kusan kashi 95%. Wannan shine halin da ake ciki a yanzu. Ya kara da cewa wannan ita ce babbar masana'antar harsasan makamai, kuma nan ce babbar ma'ajiyar dakarun Sudan a Khartoum. Nan ne inda SAF take adana makamai da harsasai da duk kayan aikin soji. Ga dukkan alamu, jiya Alhamis Ukraine ta fara kaddamar da hare-haren da aka dade a Najira da zummar sake kwato wasu yankunan kasar a gabashi da kudancin kasar, waɗanda Rasha ta kwace a cikin farkon makonnin da aka fara yakin sama da shekara ɗaya da ta wuce. Gwamnatin Ukraine mai mazauni a birnin Kyiv bata bayyana wuraren da ta dosa a fagen dagar ba, to amma sojojinta sun kaddamar da manyan hare-hare na tankoki da motocin yaƙi masu sulke a kudancin yankin Zaporizhia. Rasha dai ta ce ta dakile wata dannawar da Ukraine ta fara yi, inda ta tabbatar komai ya kasance yadda yake a da. Jami'an gwamnatin Ukraine sun shafe watanni suna tattaunawa game da shirin kaddamar da harin martani, yayin da suka yi ta girke bataliyoyin soji waɗanda ƙasashen yammacin duniya suka horar da su kan dabarun yaƙi, sannan sun karɓo ƙarin makamai daga Amurka da ƙawayen Ukraine na Turai. Rasha ta ce a 'yan kwanakin nan Ukraine ta kai hari a wuraren da sojojinta suka ja daga a gabashi da kudancin kasar a wani mummunan gumurzu. Ukraine na iya shiga gwagwarmayar tsawon watanni a kokarin sake kwato kashi 20% na yankunan kasarta da ke karkashin ikon Rasha. A wani mataki da ba a saba gani ba, wani gungun masu taya alƙali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar mulki, wanda don haka ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko a tarihin Amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya. Tuhumar mai fannoni 7, wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba, na zargin Trump da aikata laifukan da suka hada da saba ma dokar gwamnatin tarayya wanda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa, wanda yake wani laifi ne da wanda hukuncinsa daurin shekaru har 10 ne a gidan yari. Trump ya tabbatar da tuhumarsa da aka yi ta kafar sada zumuntarsa mai suna Truth Social, yana mai cewa an yi sammacinsa ya gurfana gaban kotu a Miami ranar Talata. gurbatacciyar gwamnatin Biden ta gaya ma lauyoyi na cewa ana tuhuma ta akan wannan kage game da wasu akwatuna, abinda Trump ya rubuta kenan, wato yana magana game da akwatunan da ke kunshe da wasu bayanan sirrin gwamnati da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga wurinsa a gidansa na Florida a watan Agusta.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya, inda jama'a ke ci gaba da bayyana damuwarsu dangane da tsananin tsadar rayuwa da aka yi sakamakon cire tallafin man fetur. Daga Abuja ga wakilin mu dake can, Nasiru Adamu Alhikaya, dake da cikakken rahoton.
A lokacin da tsohon shugaba Buhari ke tsara janye tallafin fetur a 'yan watannin ƙarshe na gwamnatinsa, 'yan kasuwa sun yi hasashen yin an kawar da tallafin, lita za ta koma daga tsakanin naira 350 ne zuwa 400. Amma ayyana mafi tsada naira 557 ya ba wa mutane mamaki, da tunanin an matsa lamba gwamnati za ta rage mafi tsadar da aka taɓa samu a tarihin Najeriya. Isa Sunusi na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty ya buƙaci gwamnati ta sake tunani don yadda ƙarin zai jefa talakawa a mafi ƙuncin yanayi.
Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janye tallafi ko ma menene, to ya fara da tabbatar da cewa an kare mutanen da suke masu ƙaramin ƙarfi daga shiga cikin wani hali na galabaita ta fuskar tattalin arziki, domin janye tallafin mai zai shafi batun ilimi, kiwon lafiya, zai zo ya shafi rayuwar yau da kullum, saboda rayuwar mu a Najeriya ta dogara ne akan wannan, da shi asibitoci suke aiki, da shi masu aski suke aiki, da shi tailori suke aiki, don haka dole ne a tabbatar da cewa an yi wani abu da za a tallafa rayuwarsu ta yadda ba za su zo sana'ar mata gagara ba.
Ko a lokacin da shugaba Tinubu ya ayyana janye tallafin, bai faɗi lokacin da janyewar za ta fara aiki ba, amma bayanai sun nuna majalisa ta sanya kasafi mai tallafi zai ƙare ne zuwa ƙarshen watan nan na Yuni. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalum ya yi tambaya kan rashin jiran sai watan ya kare kafin fara aikin sabon farashin.
Kuma da haka shugaban kasa wannan maganan da ya faɗa, akwai tallafi wanda shi an ce zai kare a wannan wata. Kudin da aka ware an biya masu tallafi, ga shi yanzu mai, kudin mai ya tashi goron zabe. Wannan kudin da aka biya su shin za a karɓa? Duk da yake babu tallafi kuma, kawai kai sai ya ce wai an janye tallafi. Kudin mai kuma ya tashi, kuma akwai kudin gwamnati da aka ware aka biya waɗannan mutane su kawo mai, za a karɓa kudin yaushe? Za su mayar ma gwamnati kudin yaushe? Ko kuwa kenan sun rike kudin na watan shida?
Wato barista dai shi shugaban ya yi gaggawar yin wannan sanarwar.
Yau ya riga malam da sauƙaci, to wa zai tada kabara?
Tsohon ma'aikaci a kamfanin NNPC injiniya Sa'ad Abubakar Abdullahi ya kawo maslahar daidaita farashin.
Kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi, wanda daman har da kamfani don shi inda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo, shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina. To da bai kamata ai abrogating wannan ba a kashe shi, da ya kamata ai continuing sai an gyara mana refinery. In an riga an gyara mana, to wannan da ai abrogating nashi.
Kungiyar kwadago da ta janye tafiya yaji za ta dawo tattaunawa da gwamnati ranar 19 ga watan nan, da a nan ne ma za a iya sani irin sauki ko rashin sa da za a iya samu. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniya.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron tare da rakiyar matarsa Bridget ya isa French Alps yau Juma'a don ya kasance da iyalan mutanen da aka daba wuka jiya Alhamis a wani wurin shakatawa na gefen tafki da ke birnin Annecy. Macron da matarsa sun fara yada zango ne a wani asibiti da ke birnin Grenoble, inda ake jinyar uku daga cikin yara hudun da aka daba mu wuka. Jami'an gwamnati sun ce an yi tiyata ma duk yara hudun, kuma jami'an jinya na kan sa ido kan halin da suke ciki, inda ɗaya daga cikin yaran ke cikin wani mawuyacin hali. Ana kan jinyar yaro na hudu a birnin Geneva na kasar Switzerland. Zuwa yanzu dai ba a sani ba ko shugaban kasa da matarsa za su tafi Geneva din ba. Korea ta Kudu ta yi sammacin jakadan China da ke kasar a yau Juma'a, tana mai yin Allah wadai da abin da ta kira sukar Korea ta Kudu wanda ba za a iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin Korea ta Kudu da Beijing. Wannan al'amari na zuwa ne bayan da jakadan China Zin Haimin ya gabatar da wani jawabi wanda ke cike da sukar manufofin harkokin wajen Koriya ta Kudu da kuma yadda Koriya ta Kudu ta ƙara makale ma Amurka. Akwai matsaloli a dangantakar mu ta bai daya, kuma a gaskiya wannan ba laifin China bane, a cewar Zin, bisa ga wata takaddar da ofishin jakadancin China da ke birnin Seoul ya fitar. Musamman Zin ya nuna cewa Koriya ta Kudu na mika wuya ga abin da ya kira matsin lamba daga kasashen waje irin su Amurka mai yi wa China zagon kasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotannin mu, inda za ku ji cewa manoma a Najeriya sun bara inda suka yi korafin cewa janye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi zai shafi sha'anin noma a ƙasar. Ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Noma shine ginshikin wadata ƙasa da abinci, wanda dukkan gwamnatoci ke fafutukar ganin sun bunƙasa domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To sai dai manoma a Najeriya na ganin cire tallafin man fetur tamkar yin kitso ne da kwarkwata, saboda yadda manomi ya sayi kayan aikin noma haka zai sayar da abin da ya noma ga jama'a. Shugaban kungiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Sokoto, Jamilu Sanusi Muhammad, na ganin cewa tun yanzu ne ya kamata gwamnati ta kula wajen ɗaukar matakai da kaucewa tashin farashin abinci.
Wannan magana ce ta yadda za a sauƙaƙa rayuwar ɗan Najeriya. Tun da yanzu an riga an cire tallafi, kuɗin mota ko kuɗin mashin na zuwa gona ya ƙaru, kuma kasan kullun zuwa gona akai ana dawo, to sai mutane sun biya waɗannan kuɗin ɗin abinci ya fito. Kuɗin hetur ya ƙaru masu ban ruwa, don har yanzu ana ban ruwa shinkafa. To duk wanda ban ruwan shi ya ƙaru zai nuna ga farashi in ya fito. Duk da laborodin da ake ɗauka suna aiki gona, farashin su ya ƙaru. Don su ma abinci suka ci, su ma suna hawa mashin da sauransu, farashin su ya ƙaru. To waɗannan farashin za ya yi yawa, amma yanzu tunda muna damuna yawanci aikin damuna ya yi yawa, to shi yasa ba zai hauhawa sosai ba. Amma da an kai watan goma an dawo aikin rani, to idan ba a yi wani abu ba to akwai matsala.
To waɗanne hanyoyi ne manoman ke ganin za su iya taimakawa ga kaucewa ƙara afkawa ga wannan matsalar?
A shirye wata dubara, akwai fasaha ta ban ruwa wadda ba sai an sa hetur ba. Akwai injimin ban ruwa da ke unhwani da hasken rana na sola. Akwai kuma injin wanda wannan CNG aka ce mai condensed natural gas, wanda idan an kai shi wannan 12.5 kg da yanzu 8,500 aka cika shi yana iya wa manomi wata guda yana ban ruwa. To kaga idan na sola ne an kauda kuɗin hetur gaba ɗaya, idan wannan condensed natural gas ne an rage kuɗin ban ruwa sosai.
Wasu jagororin al'umma sun ce gwamnati na kan nazarin yadda ya kamata domin sauƙaƙawa al'umma kan wannan matsalar. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto yana mai cewa
da cirewar da an kai na rage bada tallafin mai a ƙasar Najeriya, ya kamata kundin Najeriya ya tunanin cewa za a samu 'yan watanni waɗanda cikin watannin nan za a fuskanci ƙalubale wanda a gaba ana ganin cewa bayan shi kuma za a walwale. Kuma duk abin da zai ci da wannan jiha ta mu gaba a kan sha'anin noma da yadda Ubangiji za mu aiwatar da shi.
To ko yaya manoma da ma sauran 'yan Najeriya masu zuwa kasuwa su sai abinci ke kallon wannan buƙatar ta manoma?
Sunana Bello Bawo Abubakar. A mu dai a matsayin mu na manoma, muna roƙon dai gwamnati in akwai wanda za a yi ta kawo muna wani tallafi ko wata hanyar da za mu samu sauƙin sayen mai na ban ruwa.
Sunana Malai Bana Anufa. Wallahi an kai haka nan kan da ake kyauta, don yanzu in ka duba zo ka riba abincin ga tunar da an ka ce an ƙara litan man ga, wallahi habbe sai yanzu abinci tare an yana yi. Allah da yasa shi gumi da dan mara yana litan ya haƙara, amma haci wallahi wasu kosu yanzu.
Sunana Musa Abdullahi. Da kawo da zuwa gida yanzu haka saboda tsadan mai, to ina ta ga in na shiga cikin kasuwa komi da komi yanzu ya riga ya tashi. Al'amuran dai Allah da ya sauwake.
A Najeriya an jima ana fitowa da shirarruwa na sauƙaƙawa al'umma idan an shiga wani hali na kunci, sai dai wasu lokuta tallafin da akan bayar yakan taƙaita a koya makale ya kasa kaiwa ga waɗanda aka yi domin su, abin da kansa a kasa cimma manufar da ake muradi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda ya fito daga jamhuriyar Niger. Hukumar sasanta rikicin siyasa ta kasar CNDP ta kammala bayar da horo da ta shirya wa jam'iyyun siyasu daga bangaren mulki da na 'yan adawa. Daga Niger din ga Hamid Mahmud da cikakken rahoto.
Wannan taron horar da jam'iyyun siyasa da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka kaddamar da yakin neman zabe na 'yan kasar Niger mazauna waje. Wakilai daga jam'iyyun siyasa ta Niger bangarorin adawa da masu mulki da 'yan baruwanmu da kungiyoyin matasa ne dai suka halarci ba da horon. Hukumar sasantar gingimin siyasa ta kasar Niger cewa da CNDP ta shirya horon. Umar Nafi'u jami'i a hukumar ya yi ƙarin bayani kan wannan horon.
Shi dai wannan horo parti politik ne muka gayyata gungu uku shi ne majority da adawa da non nafiye. Ya kumshi mu kwatantawa parti politik a jahohi menene aikinsu, me ya kamata su yi wanda za su yi hulɗa tsakaninsu da sauran parti kuma da gwamnati ma.
A tabakin Sahanunu Tahiru wanda ya wakilci jam'iyyun adawa na ganin wannan horon da suka samu wata dama ce ta kaucewa tare zaune tsaye da kuma gingimu.
Abubuwa ne wanda da lalle mun san su ba, yanzu sabbin technique ne suka kwatanta mana. Gaskiya mun karu da wannan. Yanzu mu za mu komo ga jam'iyyun siyasa mu. Abinda muka samu horon nan, mu kuma za mu tara militant ɗinmu. Mu kwatanta musu abubuwan da horon da muka samu su ma su ƙaru tare da shi. Da ba mu san da wannan ba, amma gaskiya horon da muka samu bisa ɓangaren wannan.
Matasa da dama ne dai suka mayar da ɓangar siyasa babbar sana'a inda masu madafun iko ke amfani da su don su cimma manufarsu. To sai dai Mamman Muhammad wanda matashi ne da ya wakilci jam'iyyun da ke mulki na fatan ilmantar da sauran matasa muhimmancin zaman lafiya a lokutan zaɓe.
Wannan horon ya sa mun gane menene tahiyyar siyasa, menene siyasa ta kumsa. Mu matasa na Niger ba za a sake amfani da mu ba don mu zo muna tada hankula lokacin da aka yi zabe ko ko bayan zabe. Wannan foro ya sa mun gane abu da yawa. A da ba mu san da duk wannan, amma yanzu mun gane kuma za mu kiyayewa. Za a yi zabe cikin kwanciyar hankali, mu matasa za mu kama ayi kwanciyar hankali, ba rikici cikin siyasa.
Taron da ya gayyato masanan zamantakewar yau da kullum da za su bayar da mukala domin kwatakai kan sakamakon nazarce-nazarcen da aka yi saboda magance waɗannan matsalolin. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Tumadalla a gaida Hamid Mahmud. Kada a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com. Yanzu kuwa ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako, za ku ji cewa a karan farko tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya caccaki tsohon mai gidansa Donald Trump, yayin da ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban kasa. Za kuma ku ji yadda wasu jihohin Amurka da dama suka tsinci kansu cikin hadarin shakar gurɓatacciyar iska wacce ta taso daga gobarar daji da ke ci a kasar Canada. Sannan za ku ji cewa sabon magajin garin Colorado Springs, Yemi Mobolade, wanda dan asalin Najeriya ne, ya kafa tarihi wajen zama bakar fata na farko da ya rike wannan mukami a wannan birni. Yau bututun da zamu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Da farko, masu sha'awar neman jam'iyyar Republican ta basu tikitin tsayawa takarar shugaban kasa a Amurka na ci gaba da karuwa. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey, Chris Christie, wanda dan gani kashenin Trump ne, amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota, Doug Burgum, wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zabansa. A kuma ranar Laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence shi ma ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata ba wajen tattaka Trump yayin wani jawabi da yi.
But on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution.
Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya gidan Majalisar Dokokin Amurka, tsohon shugaba Donald Trump
ya nemi da nayi zabi tsakanin bukatarsa da kunnin tsarin mulkinmu. Ku sani ya ku masu kada kuriya, kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zabi. Ni dai a wancan lokacin kunnin tsarin mulki na zaba.
I chose the constitution and I always will.
Yanzu dai za a tsaya a ga wanda jam'iyyar ta Republican za ta ba tikitin takarar shugaban kasan a babban taron da za ta yi nan da wasu watanni masu zuwa. Wannan kenan. To sama da dozin din jihohin Amurka sun tsinci kansu cikin yanayi na gargadin zama cikin shirin kota kwana. Bayan da gurbatacciyar iska da ta so daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. Lamarin da ya sa wani yanayi na hayaki mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin New York da wasu manyan biranen Amurka.
We're encouraging New Yorkers to stay home indoors tonight and tomorrow whenever possible.
Bagajin birnin New York Eric Adams kenan a wancan lokacin yake cewa muna bayyana mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe. Muna kuma ba da shawara da a takaita tarukan da za a yi a waje.
Outdoor activity to the greatest extent possible.
Jami'an lafiya jihohi 15 kama daga Vermont da South Carolina da ke kudanci da kuma Ohio da Kansas da ke tsakiyar yammacin Amurka sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar gubatacciyar iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi. Hukumomi ma a birnin Washington DC babban birnin Amurka sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar. To a wani abu na kafa tarihi, birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka ya rantsar da magajin gari baƙar fata na farko wanda ɗan asalin Najeriya ne. A ranar Talata aka rantsar da Yemi Mobolade wanda ya yi takara a matsayin ɗan takara mai cin gashin kansa ko kuma independa. Ya kuma doke dukkan abokanan hamayyarsa ciki har da 'yan Republican da tun asali su suke mulkar birnin. To ko menene sakon Mobolade yayin da aka rantsar da shi ya kuma kama aiki?
What's significant about this win, and this is a message to leaders globally.
Yace abu muhim da ke tattare da wannan nasara da muka samu shine kuma wannan sako ne ga shugabanni. Wato duniya na muradin samun jagorori da babu ruwansu da kabilanci ko kuma daga wace jam'iyya ka fito. Muna buƙatar shugabannin da suka fi mai da hankali kan yadda za su kyautata rayuwar al'ummarsu. Saboda haka, mu da irin wannan sako muka zowa da jama'ar wannan birni. Cikin shekaru sama da 20 da ya kwashe a birnin na Colorado Springs, Mobolade ya buɗe gidajen cin abinci biyu da wata coci guda a birnin. Shi ne kuma magajin gari na 42 a tarihin birnin na Colorado Springs. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. In za madadin Haruna Shehu Mararaba Jos da Julie Davis Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Kar dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na rediyon wato na murya Amurka a nan birnin Washington DC.
Wasanni a takaice.
Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga. Kokawa da dandan zamani da na gargajiya.
Wanda bai ga dambin shago bana da sauran kallo mutun yana.
Amma daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku.
Irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1 abu ne abun kunya kuma dama.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe 9:30 na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya yadda wasu al'ummomin ƙasashen Nijar da kamar ke kokawa a kan tsadar man fetur sakamakon janye tallafin man fetur da Najeriya ta yi, wannan lamari ya tabbatar da zargin da ake yi na cewa ana fitar da man zuwa ƙasashe makwabta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Malam Usaini Dangwata Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce, Salam VOA Hausa. Tabbas ƙarancin man fetur da tsadarsa sun jefa miliyoyin 'yan Najeriya cikin wani halin takura da damuwa, wanda duk wasu kayayyakin amfanin yau da kullum sun yi tashin gwauron zabi. Don haka muna kira ga 'yan kasuwar ƙasarmu Najeriya da su ji tsoron Allah, su daina ƙara farashin kayayyaki. Daga ƙarshe muna kira ga shugaba Malam Ahmed Bola Tinubu da ya yi iya ƙoƙarinsa wajen lalubo mana hanyoyin magance wannan matsalar ta tsadar man fetur tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga Alhaji Umar Fureba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce, a gaskiya janye tallafin man fetur a Najeriya da ya shafi sassan yankunan arewacin ƙasar Kamaru tabbas wani babban ƙalubale ne ga mahukuntan ƙasar. Shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa ya yi, to gwamnonin Najeriya, shugaba Tinubu dai ya gargaɗe ku akan cewa ku magance tsananin talaucin da ke damun al'ummomin jihohinku. Don haka mun zuba namujiya kuma mun buɗe na zomo domin ganin shin me za ku yi. Haƙiƙa lokaci zai yi alƙalanci. Daga ƙarshe wasiƙa Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, cewa ta yi, sace wasu manoma fiye da 30 da 'yan bindiga suka yi a jihar Niger, haka abin jimami da damuwa ne. Da fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ko a ina suke.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yayin da fadan da ake gwabzawa Sudan ya shiga mako na takwas, bangarorin biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soja kudancin Khartoum. Yusuf Ezet, mai baiwa dakarun kotakwana ta RSF shawara kan harkokin siyasa, ya yi ikirarin cewa mayakansu sun kame babbar ma'ajiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar da ke Yarmouk, kuma tana karkashin kulawar janar Muhammad Hamdan Dagalo. A wani mataki da ba saba gani ba, wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan ya bar mulki, wanda don haka ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko a tarihin Amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya. Tuhumar mai fannoni 7, wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba, na zargin Trump da aikata laifukan da suka hada da saba ma dokar gwamnatin tarayya wanda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa, wanda wani laifi ne da wanda hukuncinsa ɗaurin shekaru har 10 ne a gidan yari. Koriya ta Kudu ta yi sammacin jakadan China da ke ƙasar a yau Juma'a, tana mai yin Allah wadai da abin da ta kira sukar Koriya ta Kudu wanda ba za a iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin Koriya ta Kudu da Beijing. Wannan al'amari na zuwa ne bayan da jakadan China Zin Haimin ya gabatar da wani jawabi wanda ke cike da sukar manufofin harkokin wajen Koriya ta Kudu da kuma yadda Koriya ta Kudu ta ƙara makale ma Amurka.
Masu sauraro da takaitattun labaru muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Idris Abdullaba Ode karanto labarai, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni, jama injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif ke cewa ku huta lafiya. Sai mun dawo an jima da daddare idan Allah ya kai mu, amma kada a yi nisa domin kuwa ga shirinmu na yau da gobe.